sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Zamfara da ke Najeriya sun tabbatar da kai hare-hare akan wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar tsafe. Muna tafe da cikakken rahoto. Sannan za mu ji cewa ma'aikatar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da wasu sabbin alƙalman matasa marasa aikin yi a ƙasar. Za mu ji adadin alƙalman. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba na tafa da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna kan batun tsaron kan iyakar Amurka da 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke Majalisar Dokoki ta Tarayya da kuma wasu manyan hadimansa a fadar White House a yau ɗin nan Asabar. A daidai lokacin da harkokin wasu ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik saboda Majalisar Dattawa ta kasa tanadar da dala biliyan 5 a kasafin kuɗi don gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Trump ke so. Yayin hira da 'yan jarida ta wayar tarho a yau ɗin nan Asabar, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya amsa tambaya kan ko me yasa 'yan jam'iyyar Democrat ba su kasance a ganawar ta fadar White House ba. Bayan kuwa shugaba Trump ya yi ta cewa su ne sanadin tsayawar harkokin gwamnatin tarayya, sai ya ce yana da muhimmanci 'yan jam'iyyar Democrat da ke Majalisar Dattawa su hau teburin shawara su tattauna da mu. An tattauna da daren jiya, muna fatan yau ma za a ci gaba da tattaunawa da kuma nan gaba ma. To amma ya kamata su fahimci cewa dole ne a shigar da batun tsaron kan iyaka da kuma gina katanga a duk wata tattaunawar da za a yi tsakaninmu da su. Wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun hallaka mutane aƙalla 15 ciki har da wani shahararren ɗan jarida. Shaidun gani da ido sun ce bom na farko ya tashi ne a wata mota a wurin da jami'an tsaro ke binciken masu wucewa a kusa da babban ginin gudanar da taro da sauran harkoki mallakin gwamnatin ƙasa, inda hayaki ya turnike ya kuma tashi sama. Jami'an tsaro sun ce bom ɗin ya hallaka akasari jami'an tsaro ne da kuma wasu farar hula. Daga cikin waɗanda suka mutu a hari na farko akwai Awul Dahir Salat, wani fitaccen ɗan jaridar Somalia wanda ke aiki da gidan talabijin na Universal TV da ke London. Dahir ne mai shirya shahararren shirin talabijin ɗin nan mai suna Dude Wadad. Aƙalla wasu ma'aikatan wannan gidan talabijin ɗin masu biyu na daga cikin waɗanda suka mutu. Fashewa ta biyu kuma ta faru ne daura da wurin, to amma ba a san musabbabinta ba. Tuni dai kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida ta ɗauki alhakin tayar da bumabuman biyu. Wani shafin yanar intanet na Al-Shabab ya ce an auna fashewa ta biyu ce kan waɗanda suka kai ɗauki a fashewa ta farko. Wata tawagar sa ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Yemen don ta kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya a tashar jirgin ruwa ta Hodeida. Tawagar wacce ke ƙarƙashin jagorancin Patrick Homit, wani janaɗin sojan Netherlands, ta gana da jami'an gwamnati a yau ɗin nan Asabar a Aden. Daga nan tawagar za ta yada zango a Sana kafin ta zarce zuwa tashar jirgin ruwan gaɓar kogin Red Sea ko Bahar Al-Aram. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ana samun ra'ayoyin jama'a mabambanta game da rahotannin da ke nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump na tunanin janye rabin sojojin Amurka wajen 14,000 da ke Afghanistan. Labarin yiwuwar janyewa daga Afghanistan din na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya ayyana galabar Amurka kan kungiyar ISIS a Syria, tare kuma da cewa sojojin Amurka za su janye daga kasar da yaki ya daidaita. Idan Amurka ta aiwatar da janyewar, sojojin Amurka wajen 9,000 ne za su bar wannan yanki. To sai dai gwamnatin Afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da shirin janyewar. 'Yan sandan Burtaniya sun kama wani mutum da wata mace da ake zargi da hannu a cilla wasu matsamatsin jiragen sama marasa matuka da aka yi a sararin saman filin jirgin saman Gatwick na tsawon kwanaki uku. Ba a bayar da ƙarin bayani kan mutanen da aka kama ba. Hukumar 'yan sandan Sussex ta faɗa a wani rubutaccen bayani da safiyar yau ɗin Asabar cewa da daren jiya Juma'a suka yi wannan kaman. Takardar bayanin ta ce har yanzu ana ci gaba da bincike, kuma 'yan sanda na ci gaba da sa ido kan don bankaɗo duk wani jirgi marar matuki da aka cilla daura da wannan filin jirgin sama.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Zamfaran Najeriya, inda za ku ji cewa 'yan sanda a jihar sun tabbatar da kai hare-hare a kan wasu ƙauyuka 15 a ƙaramar hukumar Tsafe wanda ake kaiwa kullum. Ga Murtala Faruku sanyin da cikakken bayani.
A cewar mazauna yankin na gabacin ƙaramar hukumar mulki ta Tsafe, fiye da tsawon mako ɗaya kenan da suke fama da 'yan bindiga da ke kai hare-hare tare da harbin kan mai uwa da wabi, lamarin da suka ce ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi baya ga raba wasu ɗaruruwa da muhallansu.
Inda muke nan tsakani ga Allah mai gida, ana tashin hankali uba saboda akwai ƙauyuka nan kusa da mu, akwai ƙauye ya kai kwaya 10 inda yau kwana tsawon kwana 4 kenan kowane dare na Allah ina ga maka sai an je an kashe mutane an kone dukiyoyin, saboda wallahi tallahi muna neman hanyoyi inda za mu samu a kawo mu ɗauki, dai wallahi dai ba mu abin nan ba. Manyanmu kuma dai sun kama bakinsu sun yi shiri. Garurukan da abubuwan nan ya shafa suna da yawa. Akwai garin da ake cema Dogon Kawo, akwai Buke-Buke, akwai Wailare, abin nan Hegin da kai, akwai Sakiya jiya da daddare, akwai Kullutu. To Fulani ne ke shigowa cikin gari su shigo su kashe mutane su abin nan ɗinsu. Sannan yanzu nan maganar da nake ciki ina gaya maka, nan garin Yankuzo ɗan gudun hijira kawai akwai mutum ya fi ƙarfin 1,500. Tsakanin local government headquarters ma akwai inda yanzu aka ɗan gudun hijira sun fi mutum 300, wanda kuma duk daga cikin waɗannan ƙauyuka da nake gaya maka suka abin nan. Tsakani da Allah mai gida wurin nan ana wa cikin mawuyacin hali. Yanzu nan da muke gaya maka ma yanzu nan ga mata nan gabana ko ina da ƙananan yara suna wucewa. To abubuwan ne wallahi tallahi mai gida, in kana wurin dole, in dai kana da tausayi kana da tsoron Allah dole hankalinka ya tashi.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da kai hare-haren a wannan yankin, inda ta ce ta ƙara yawan jami'anta da take bazawa a dukkan yankunan da ke fama da hare-hare a jihar a ƙoƙarinta na yaƙi da 'yan bindigar. To sai dai na tambayi kakakin rundunar ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu, shin ko me yasa ake samun yawaitar hare-haren 'yan bindiga duk kuwa da yawan jami'an soji da 'yan sandan da ake cewa an tura a jihar?
To kasan shi al'amari na ainihin samar da tsaro al'amari ne wanda yake da matuƙar wahala sosai. Shi yasa a koyaushe muke wayar da kan al'umma su haɗa gwiwa su haɗa kai da ainihin hukumomin tsaron da suke ƙoƙarin ganin cewa sun samar da zaman lafiya a yankunansu. So duk da wannan al'amari da kai bayani a kai, mu ma ba mu gaza ba a duk inda muka samu cewa akwai yanayi na matsalolin tsaro, mukan ƙoƙarin ganin cewa mun ɗauki matakai na tura ainihin jami'anmu a waɗannan wuraren domin dawo da doka da oda a waɗannan wuraren. So ina mai tabbata maka cewa da irin ainihin matakin da muka ɗauka a yanzu da kuma ainihi haɗin gwiwa da ita rundunar ƴan sanda take gudanarwa tare da sauran jami'an tsaro da kuma sauran al'ummar gari. Ina mai faɗa maka cewa muna akan hanyar samun nasarar ganin cewa mun samar da zaman lafiya a kowane yankin dangu da saƙo a faɗin jihar Zamfara.
Rahotanni sun ce ya zuwa yanzu fiye da ƙauyuka 15 da ke gabashin ƙaramar hukumar mulkin ta Tsafe ne yake fama da hare-haren a kusan kullum, yayin da jama'ar wasu ƙauyukan suka kurara a sansanoni daban-daban na 'yan gudun hijira domin tsira da rayukansu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna daga jihar Zamfara, kuma bari mu leƙa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za ku ji cewa ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar da wasu sabbin alƙaluma na matasa marasa aikin yi, wanda ta ce yanzu sun kai 20,900 a duk faɗin ƙasar. Ga Madina Dauda daga Abujan da ƙarin bayani.
A ci gaba da bayanan da ma'aikatar ta bayar, ta ce yawan mutane masu shekarun ƙarfi ya ƙaru daga mutane 111.1 zuwa 115.4. Yawan masu aikin ƙwadago sun ƙaru daga 85,000 zuwa 90.4, amma kuma yawan masu aikin yi sun ƙaru daga 69,000 zuwa 69.5 kacal. Wani abu da Khalid Ismail, matashi kuma ɗan jam'iyyar PDP, ya ce mahukuntar ƙasar ne ba su ba matasa dama ba.
Tabbas ya tabbata akwai matsala na samar wa matasa aikin yi a Najeriya a cikin wannan tafiyar gwamnati da ake fama. Da jigon zuwan gwamnatin nan, su karfin jizuwanta su ne matasa kashi 65. Amma abun mamaki, abun takaici, an lalata tattalin arzikin al'umma, wanda yanzu akwai matasa sama da kashi 21 da dugwanni wanda ba su da abun yi. Me dalilin haka? Saboda gwamnati ta lalata tattalin arzikin al'umma. Ta kulle boda. Bayan ta kulle boda, an cinye shekara ta 2015, an cinye shekara ta 2016, babu waɗansu samar da ayyukan yi a al'ummar ƙasa. Abin da ya shafi manyan ayyuka da ƙananan ayyuka da sauran samar da masana'antu.
Shi ma dai shugaban ƙungiyar muryar talaka a Arewa maso gabas, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu, ya ce wannan batu shaci faɗi ne kawai.
To batun a ce gwamnatin Janar Muhammadu Buhari bata sama wa matasa aikin yi ba, wannan shaci faɗi ne. Ganin cewa sanin kowa ne yanzu a Najeriya yadda matasa suka hazuka wajen yin noma, wanda sun dogara ga kansu, za a gansu suna tare da miliyoyin kuɗi kuma suna yin jari. Ba lalle ne za a ce kowa sai ya samu aikin gwamnati a Najeriya ba. Idan dai har matashi ya samu aikin da zai yi, to ina ganin cewa Baba Buhari ya yi kokari. Wannan kawai magana ne na 'yan adawa, wanda kuma mu ba za mu yadda da ita ba, ba za su samu shiga ba. Sannan kowa ya gani a ƙasa, musamman ma idan ka zo ishu na 'yan fawan nan, gashi nan kowanne a musamman mu Arewa maso gabashin Najeriya, yadda mutane suka more abin da kuma sauran jihohi.
Sai dai kuma lauya kuma ƙwararre a harkar zamantakewa, mai nasara Ibrahim Umar, ya ce alƙaluma ne da aka fitar a hukumance.
Hannunka mai sanda ne ga gwamnati ne ta tashi tsaye, wanda inda ma za a tsaya a bincika da kyau da kyau, ba wai a tsaya akan alƙaluma na hukuma ba. Ina tabbatar muke sai ma ya wuce haka, saboda me? Taimakon da ake kawowa suna taimakawa ƙwarai, amma taimakawa ne na wucin gadi. Kuma idan kika yi la'akari da tsagwaron yawan ɗan adam da Allah ya mana baiwa da shi, sama da mutum 200,000,000 na Najeriya, to ina tabbatar maki zai wuya a samu rabin waɗannan mutanen a ce suna da aikin yi. Da yawa zaune suke kawai babu aikin yi. Saboda me? Ko da ka ce mutum ya je yi noma, ai in baka da jari da zaka iya samun gonar kanka, ko kuma takin zamani, ko kuma kuɗi da zaka iya ɗaukan ya ƙwadago, to kai ma kanka sunan ka ɗan ƙwadago, ko kuma ka je ka bada ita haya domin ka riƙa samun abin da zaka samu abin shan hura.
Shi ma ministan ma'aikatan matasa da wasanni Barista Solomon Dalung ya ce in har ana ƙorafi akan wannan gwamnatin, to ba a yi mata adalci ba.
Idan an ce ba a gan gyara ba, ba a yi wa ita gwamnatin adalci ba, ita ce maganan gaskiya. Cin gaba da aka samu da aikin da gwamnatin Buhari ta yi a cikin shekarun da ta yi, ba a taba ma an same ta a tarihin Najeriya. Duk da dai ana wahala, mu ba mun zo gyara ne. Wannan gwamnatinmu ranan gine ranan zane, ba mu boye wayan Najeriya ba, mun zo gyara ne. Kenan 'yan Najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace. To idan ma gida ne ta lalace, gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Aliyu, sakataren jama'atul Nasr Islam a Najeriya, da kuma Rabaran Murtala Mati, shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Ken Shiyar Kano. Ga Sheikh Dr. Khalid Aliyu.
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah madauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffaɗa shi ne a kan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci ƙwarai daga cikin gaske. Kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A maƙotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matuƙar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya. Harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya. Uwa na buƙatar zaman lafiya. 'Yan makaranta, 'ya'ya, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai abu mai matuƙar muhimmanci. Kuma lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ne idan sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa, kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Dole mu yi hakuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a. Kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa. Mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai ma sai da ma mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci gaskiya. To al'amura sai mu ci gaba. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna, dole mu tallafa wa juna, dole mu mara wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba. Shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu sadaukantar da kai. Kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai buƙata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, ya yi alkawari kuma ya sadaukantar da kai aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa. Allah ya da mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Muna godiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shi kuwa rabaran Murtala Mati cewa yayi.
Jama'a, ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne rabaran Murtala Mati dan Gora, ni ne kuma mataimakin shugaban Kungiyar Kristoci ta ƙasa a jihar Kano. Ina so in yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya. Duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu, muddin muna so mu ci riba zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗar alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko rufe juna. Babu wata riba da rigima, rikici, fada, tozata juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Ubangijinmu Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa Sura 12 aya 14 zuwa 17 Ubangiji ya ce, ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka. Ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin Allah, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi, in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali? Ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa? Sau da yawa ina jin wasu Kiristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokaci ko mu tsokane rigima ko rikici ba, amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat. Ina muka samu wannan koyarwa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta Sura 5 aya ta 39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya Sura 12 aya 14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake, in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji. Abin ta kai da baƙin ciki, ƙasar mu Najeriya ta zama filin ta zai rikici, faɗa, kashe-kashen juna da sunan addini, musamman arewa, fastoci, shugabannin ikkilisiya da kuma limaman addinin musulunci. Allah ya dora mana jagoranci jama'a a ƙarƙashinmu, kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a. Muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hukumar zaman lafiya a ikkilisiya da makallatai, mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba. Ina kira ga musamman manoma da makiyaya, mu zauna lafiya. A da can ba a samu da waɗannan rigingimu ba. A da can da makiyaya da mazauna da manoma maƙwabta ne, ana zaman lafiya, ana cin ribar zama tare, an san mu da zaman lafiya, an san mu da karanta juna, an san mu da ƙaunar juna, an san mu da mutunta juna. Menene ya faru? Ina muka samu wannan? Da wannan nake yi wa ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya, taruwar arziki da kuma kyakkyawan zamantakewa a tsakanin mu. Nagode, bisa lau.
Jalla alladhi wahidu.
nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma na jikon a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba, ga shirin na gaba wato labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Zakarun gasar Premier ta Ingila Manchester City ta sha kashi a wannan makon, inda Crystal Palace ta bi ta har gida ta doke ta da ci 3-2. Wannan ne karo na biyu da City din take shan kashi a gasar ta Premier a kakar wasanni ta bana. To amma shine kashin farko da ta sha a cikin gidanta tun daga watan Afrilu a ƙarshen kakar wasanni da ta gabata. Sakamakon wasan ya ƙara tabbatar da Liverpool a saman teburin gasar ta Premier tare da tazarar maki 4 a tsakaninta da City din, bayan da ita kanta yi nasara ta doke Wolverhampton da ci 2 da nema a jiya. Wannan ne karon farko da Crystal Palace take samun galaba a gidan City tun daga shekara ta 1990. Hakan kuma ya daga ta tare da nisan ta daga ajin faduwa daga gasar da tazarar maki 6. A dai bangaren kuma ita ma Chelsea ta ji jiki a yau, domin ko ita ma Leicester City ta bi ta har gida ta doke ta da ci 1 mai ban haushi, wanda shine karo na 3 da ake doke Chelsea din a wannan kakar wasannin. To sai dai Arsenal kam ta karbi bakuncin Burnley ta kuma doke ta da ci 3-1. Southampton ta bi Huddersfield har gida ta doke ta da ci 3-1, yayin da Newcastle ta yi kunnen doki da Fulham ba wanda ya zura kwallo. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar Wolverhampton ta Ingila ta so mazawarcin mai horar da 'yan wasa Jose Mourinho, da take fatan samun sa a sabuwar shekara. Hakan ya karfafa damar da Mourinho din yake da ita na komawa wata kungiya da ke fafata gasar Premier a daidai lokacin da aka ruwaito cewa jami'insa George Mendes yana can yana tsara yiwuwar hakan. Haka ma akwai rade-raden cewa tsohon club dinsa na Real Madrid a kasar Spain ma yana bukace da komawarsa a ƙarshen wannan kakar wasannin, kai har ma da Inter Milan ta kasar Italia na son komawarsa a kungiyar. A kwanan nan ne Manchester United ta Ingila ta raba gari da Mourinho shekaru 2.5 da soma aikin horar da 'yan wasanta. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika ta ce kasar Kamaru ta amince da karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2021, bayan da aka karbe mata damar shirya gasar ta shekara ta 2019. Wata sanarwa da hukumar ta CAF ta fitar ta ce kasar ta Kamaru ta tabbatar da amincewar ta ta ne a wata wasiƙa da ta aike mata mai dauke da sa hannun shugaban kasar Paul Biya. An karbewa kasar ta Kamaru damar gasar ta shekara ta 2019 ne saboda rashin kammala shirye-shiryen soma gasar, wacce aka tsara somawa a watan Yuli mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna kan batun tsaron kan iyakar Amurka da 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke Majalisar Dokokin Tarayya da kuma wasu manyan hadimansa a fadar White House a yau ɗin nan Asabar, a daidai lokacin da harkokin wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik. Wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun halaka mutane 15 ciki har da wani shahararren ɗan jarida. Wata tawagar sa ido ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa Yemen don ta kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya a tashar jirgin ruwa ta Hodeida.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai gobe.